sarki sannan muka yi wa manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kamar yanda shugaba mai masaukin baki ya kaddamar cewa muna tare da malamin mu Sheikh Asghar hafizahullah wa ra'a daga kasar Najeriya Allah madaukakin sarki muke roka wanda ya kawo mana su anan lahiya abinda suka zo suka yi Allah ya sanya albarka a ciki
amin
suka kare kuma za su dawo za su wuce Allah madaukakin sarki ya kai su lahiya ni mai magana kamar yanda shugaba ya ce sunana Abdulhamid Al-Hassan Sunna lakin ni almajiri ne daga cikin almajirai wadanda suke karatu a wajen malumma a zamar mu a yau za mu kaddamar da abin magana zuwa ga malamin mu bakon mu wanda ya kawo mu ziyara da fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da ya kawo mu na Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a ciki amin sheikh ka tafadar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يوم ومسو البركة ودن دسكي بيدمو أو أن تشان البركة نسونا زوريا FM 88.7 دكي ونن برنينا كماسي ناموكو سلاما دكيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta ranar juma'a safiya mai albarka insha Allah barkanmu da warhaka da fatan mun wayi gari lafiya a takeice ina so ne mana tsokaci ko kuma nasiha akan muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi al'ummar musulmi addinin da suke musulunci yana kallon su a matsayin al'umma ce guda daya baya kallon bambancin ƙasa ko yanki ko jinsi ko kabila ko wadata ko talauci ko duk wani abu daga cikin abubuwan duniya waɗanda ka iya bambance mutane musulunci yana kallon al'ummar musulmi ne a matsayin al'umma guda daya ba bambanci tsakanin musulmin Ghana da na Nigeria ko na Niger da na Burkina ko na Misra da na Saudiya dukkanin su musulmi ne shi wannan mabda'i wato wannan tsari na dayautar musulmi yana da gaskiya abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ni'imar da ya yi masa kamar inda Allah yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah ya ce ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku a yayin da kafin zuwan musulunci ya ku mutanen Madina kun kasance abokan gabar juna ne sai Allah madaukakin sarki ya zo ya hada zakatan ku kuka zama al'umma daya cikin ni'imar Allah kuka zama ƴan uwan juna al'umma daya ya tabbata a tarihi cewa mutanen garin Madina kafin zuwan musulunci kabilu guda biyu mashahurai a garin Madina wato Al-Aws da kuma Al-Khazraj sun kasance duk da ƴaƴan baffani ne wato cousins ne asalin su amma ba sa ga maciji da juna suna rigima suna fada suna yaki anguwannin su ma an samu iyaka wanda wani bai iya haura wannan iyakan ya je wata hasali ma a daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Makka yana gwagwarmaya don kafa tubalin addinin musulunci kafin ya hijira ya riga ya fara wahayi ya fara wa'azi ma a lokacin ma sai da suka yi wani mummunan yaki a shekara ta 5 bayan fara aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka san da suna Yawmu Bu'ath a wannan yaki an kashe mutane da yawa daga bangarorin guda biyu an kashe galibin takadarai da masu kunnan kashi a cikin mutanen Madina kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin aka kashe su shi sa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina bai fuskanci tirjiya irin yadda ya fuskanta a Makka ba saboda duk wani wanda zai kawo tirjiya Allah cikin hikimar sa ya sa an gama da shi a wannan yaki da aka yi kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ashahidi shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hada zumunta tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina sai kuma su ma mutanen Madina sai suka hade suka zama ƴan uwan juna suka koma yadda Allah yake so su kashe su kasance wannan kuma ni'ima ce daga Allah ba yin kansu bane kamar yadda Allah yake tawalo an faqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da zaka samu duka dukiyar duniya ka ciyar da su ka bayar da a matsayin kai funding wannan project na hadin kan wadannan al'umma ba za ka iya ba walakinallaha allafa bainahum Allah ne kawai ya hada kansu kamar yadda ke cikin suratul anfal saboda hadin kan al'umman musulmi da zaman take wasu a matsayin al'umma daya yana daya daga cikin manufofin shari'ar musulunci ga al'umman musulmi a wannan rayuwa saboda ina mana nasiha akan cewa mu kula da hadin kanmu a matsayin mu na musulmi da hadin gwiwar mu a matsayin mu na al'umma guda daya domin wannan shike kawo mu al'umma ci gaba a addini da rayuwa da kuma sauran al'amuran da ke da alaka da mu shi yasa zamu ga cewa a hadisai da yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam ya kirayi musulmai zuwa ga fahimtar juna da hadin kai da zama da junan su cikin mutuntawa da girmamawa alal misali akwai hadisi da ke cikin sunan na al-imamu tirmidhi da ma al-imamu at-tabarani ya ruwaito shi fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu yace musulmi daga cikin dabi'arsa akwai iya zama da mutane ya'lafu in yazo ya samu mutane a sabon waje ko a sabon anguwa ko yaje bakunta wani gari ko yayi hulɗa da suna kasuwa ko yayi hulɗa da suna surkutaka to ana so a ga ya iya fahimtar juna shi da su kai ya zama murdaddan mutum wanda za a rasa kanshi ya zama difficult to handle ya zama abin nan haka uncompromised to musulmi baya kasancewa haka wayu ulafu kuma shi ma mutane su ji dadin sabawa da shi ya ji dadin sabo da su su ma su dadin sabawa da shi nabi ya ce babu alkhairi ga mutumin da zai zama butsararre ya zama mai wuyar sha'ani ya zama murdaddi ya zama bahagwan mutum wanda za a kasa gane kanshi iyalan shi ba su san kanshi ba abokan shi ba su gane kansa ba taliban shi idan malamai ne ko na ƙasa da shi idan wani shugaba ne a rasa gane yadda za a hulɗa da shi nabi ya ce babu alkhairi game da wannan mutum saboda ne sai sabu ba mutane fitintunu da yawa a tsakankanin su nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa khairun nasi anfa'uhum linnasi mafi alkhairun mutane shine wanda yafi kowa cikin mutane iya kawo mutane alkhairi da gurgudan alkhairin da zaka kawo mutane gurgudan irin yadda zaka zama wato mutumin kirki a cikin al'umman musulmi hakanan a cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yayi hani sosai akan dukkanin abubuwa wanda ke iya jawo rarrabuwan kai da tashin tashina ko rikita-rikita a cikin musulmai nabi sallallahu alaihi wasallama yace la tahasud kar ku dinga yi junanku hasada kar ku dinga sa ido akan ni'imar da Allah ya mawa ne ka dinga jin takeici dan Allah ya mawa wani ni'ima wanda ita kuma hasada wata cuta ce mummuna cikin cututtukan zakata kamar da wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabba alaikum da'ul umami qablakum wata cuta wata annoba cikin annobar da ta yi fata-fata da al'ummomi gabaninku ta sadado cikin ku nabi ya ce ita ce al-hasad hasada din ku kiyaye ta to wani hadisi sai annabi sallallahu wannan hadisin na muslim da muka fara ambata nabi ya ce wala tanajashu bayan wala tahasadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tanajashu al-munajisha shine wato irin abinda mu a Hausan mu ta Najeriya ake cewa dan kuli kafi mai abu naci mutum yana da kayan shi zai sayar wani yazo ya je ya sa farashi ko ya shiga cikin cinikin ya ce sai an biya shi wani abu ko ya tayi irin abinda ake cewa ya mai kudin ruwa ya taya kaya saboda wani ya kasa sayarwa da ire-iren dai abubuwa irin waɗannan wala tabaghadu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kuma ku dinga yin gaba da kiyayya a zakankanunku wala tadabaru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku dinga cin diddigen junanku mutum ya zama mai makirci mai shirya makarkashiya mai shirya kutungwila mutum musulmi ya zauna dan ya kirkiri abinda zai bata wa dan uwan shi musulmi suna ko ya kawo mishi matsala a cikin rayuwarsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yace kuma wala ya bi'ahdukum ala bai'i ahad kada wani yaje ya sa ciniki a cikin cinikin wani saboda wannan yana gadar da kiyayya mutum ya fara cinikin fili ko gida ko wani property ko ya sa harkar shi a cikin wani abin arziki sai ka zagaya kai kuma ka je ka ƙara kuɗi don a siyar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan hakanan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wani kuma ya nemi aure a cikin neman auren wani idan mutum ya riga ya ga wani wata mata yana so zai aura to kai ka yi hakuri saboda wannan yana iya gadar da kiyayya tsakankaninku har cikin zuriyarku Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama yadda za ku kasance ku zama ƴan uwan juna bayin Allah ƴan uwa masoyan juna wannan hadisi ka'ida ce shamila wato gamammiya comprehensive wanda take bayani akan hani game da abubuwan da za su iya sabbaba rabuwan kai tsakankanin musulmi a ɗaiɗaiwan su wanda da ƙarshe kuma yana iya shafan wato na kusa da su idan wani individual wani mutum guda ɗaya yema dan uwansa mutum musulmi irin waɗannan abubuwan kuma kamantansu idan gaba ta tsiri tsakankanin su to za ta yi naso saboda kowa ɗin su kuma yana da na kusa da shi yana da masoyan shi yana da mataimakan shi to za su taya shi a cikin wannan abin saboda haka kafin a ankara sai ka ga musulmi sun rabu sun zama kungiya kuma Allah ya hana haka innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay wadanda suka rarraba dinin suka zama kungiya Allah ya ce manzo Allah sai ya san ba ruwanka da al'amarin su da saboda kuma wannan zai raunata karfin musulmi wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum kar ku dinga jayayya da bayayya za ku samu failure za ku wargaje sai kuma karfinku ya tafi tare da wannan a wani hadisi ya ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimu akhul muslim din da musulmi yake dan uwan musulmi ne la yuzlimu kada musulmi ya cutar da dan uwansa musulmi wala yakhzulu kada kuma ya khizlan shine ya tabar da shi ga abinda zai iya mishi abinda ake expecting daga musulmi na wala'i da taimako da agaji da shiga cikin larurar dan uwan shi musulmi sai a zo ana neman haka kawai sai ya ki to shine al-khizlan abinda ya kamata yayi ya ki sannan kuma wala yahqiruhu kar kuma musulmi ya wulakanta dan uwan shi musulmi duk mutum musulmi yana da karama ta musulunci kai duka dan adam ma ko da ba musulmi bane wala kad karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahr Allah ya ce mun girmama dan adam Allah da kanshi da halis dan adam ya ce ya girmama shi saboda ka bai halasta ka wulakanta abinda Allah ya girmama hakanan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa at-taqwa hahun yana nuna kirjinsa inda zuciya take yace tsoron Allah yana nan ne wato zuciya ita ce mabubbugar tsoron Allah saboda ka duk wani alkhairi da mutum yake nema to ya fara daga zuciyarsa wajen gyara ta idan kuma ta lalace ita ce take zama ga dukkanin shari kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan kamar yadda ya faɗa kuma wani hadisi cewa abinda yake juya ko wata gaba a jikin mutum idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya alqalb ita ce zuciya kamar yadda mai waka yake cewa muhallu halqalbu fa'alij da'a wahshu bimar hamit tuka sauda'a wato wa aslu halqalbu da ya gama lissafa matsalolin rayuwa sai ya ce matsalolin mutane ce wa aslu halqalbu duk wata fitina da wata musiba to daga zuciya take farawa fa'alij da'ahu yi kokari kai ma ciwon da ke cikin zuciyarka kai mishi treatment ka warkar da shi wahshu bimar hamit tuka sauda'a sannan ka yi cajin zuciyarka da magani na takawa wanda zai wanke zuciyarka ta koma fara saboda ka zuciya kad aflaha man zakkaha wanda duk ya kokari ya tsarkake zuciyarsa to hakika ya tsira wa kad khaba man dasaha wanda kuma yayi wasa da ita ya dirmusa ta cikin sabon Allah to wannan babu shakka ya tabe Allah ka tsare mu daga tabewa a takeice ƴan uwa masu biye da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa bi hasabi mri'in muslimin an yahqira akhahu almuslim, ya ishi mutum muslimi zinibi a ce yana wulakanta dan uwansa muslimi, sawan wannan muslimi na kusa da shi ne ko na nesa, wanda suka saba ne ko wanda ba su saba da juna ba, wani ma ko da ta social media ne zaka ganshi ka wulakanta shi, ka mishi magana mara dadi ko ka ci mutuncin sa, wannan kadai ya ishe ka tarin zinibi. Wato da wannan ne ma kadai zinubin da kake yi, to wannan ma kadai zai halakar da kai. To ina kuma ga wannan din tare da wasu zinubai, abin da yasa wannan zinubin zai zama yana da matsala shine saboda haƙin wani ne, ba haƙin Ubangiji bane, haƙin wani dan uwanka ne musulmi. Tayi kuma ma wannan musulmin bai san ma kai mishi wannan wulakancin ba, tayi kuma haka gama iya rayuwarka ba za ka samu daman neman ya gafarta maka ba, tayi kuma koda ka samu neman cewa wane idan Allah ka yi hakuri lokaci kaza na maka wulakanci iri kaza ko na maka rashin kirki iri kaza, mafi yawan mutane ba su da zuciya da su ce sun yafi, sun fi da a lokacin da zaka ce mishi dinnan kana neman afuwa, to a lokacin shi ma zai nuna maka shi kuma shi ma dan adam ne, ba zai yafi ba, zai kuma sake watakila ruru ta wutan abin da ke tsakankaninku, zai sha alwashin cewa shi fa sai dai Allah ne kawai zai kwata mai haƙin sa da yadda ba. So haka wato zunubi ne mai wahalar sha'ani, ba kamar yadda idan mutum ya saba wa Ubangijinsa laifukan da muke yi ma Allah Ubangiji, shi Allah yana da gafara, yana da rahama, yana inviting dinmu ma mu zo. Qul ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yana aikawa da goren gayyata cewa a zo a nemi gafara, shi mai gafara ne. So haka duk girman laifin da kai wa Allah Ubangiji matukar ba ka mutu kana shirka bane, shi Allah mai gafara ne, Allah gafarta mana. Amma dan uwanka mutum musulmi wanda zaka yi mishi wani laifi, to fa shi wannan yana da wahalar samun mafita. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kadai da mutane suke renawa wulakanci, da abin da za ka kira da suna wulakanci a cikin al'ada da dabi'an mutane, idan kai wa dan uwanka musulmi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kadai ma ya ishe ka zunubi. Ya sabi mri'in muslimin an yahqira akhahu almuslim, yace kullul muslimi 'ala almuslimi haram, dukkanin al'amarin musulmi to haram ne ga dan uwansa musulmi, damuhu wa maluhu wa 'irduhu, jinin musulmi ya haramta ga dan uwansa musulmi, kar ya zubar masa da jini ta hanyar ji masa rauni ko kuma kisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Muslim, duk wani abu da mutum zai je da shi lahira yana da sauki na zanibi, matukar bai je lahira ana bin shi bashin jinin musulmi ba, ko menene akwai sauki, mutum ba zai gushe ba yana samun mafita hatta sai in ana bin shi bashin jini, kisan kai ko makamancinsa. Wa maluhu, haka dukiyar musulmi haramun ne a musulmi ya ci dukiyar dan uwansa bighairi wajhi haqqin, ba tare da abinda ya halasta a shari'a na kasuwanci ko kyauta ko gado ko makamantansu ba. Sannan wa irduhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da kuma mutunci musulmi, zagin sa, yi masa batanci ko yi ma mata muhsinai kazafi ko wato wani abu da zai sosa wa mutum musulmi rai in ai yaji ka faɗa game da shi, ko gulma, backbiting, mutum ya zauna ya ta mummunan zance game da dan uwansa musulmi, duk waɗannan haramun ne musulunci ya hana. Kuma kamar yadda muka ambata tun farko, waɗannan hani din duka sun taso ne saboda ana so mu zama al'umma mai haɗin kai da juna, mai fahimtar juna, wadda take zukatan suna da haske ga juna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da Allah ya aiko shi wannan al'umma, kuma ya kasance ma'asumi ne shi, Allah ya tsare shi daga duk wani laifi ko kuskure ko wani abu ma wanda adina ne, Allah ya tsare shi. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai, ku daina kawo mini labarin ɗaiɗaiwanku cewa wane yayi kaza ko bai yi kaza ba, ko wane jiya sun yi faɗa da matarsa, ko wane bai bada abinci a gidansa, ko wane ai kaza ne. Dan bai ce ku daina kawo mini, ce saboda ina so na haɗu da kowa da kyakkyawar fuska da kyakkyawar zuciya. Wato don ka gane komai darajar mutum da girmansa a cikin mutane, idan ya saki jiki ana kawo mishi zantuttuka marasa daɗi ko zantuttuka na rashin dattaku, na mutane to ba zai tsira daga wannan matsala na shedan ba domin shedan ne yake kulla waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan ya cire rai daga abautata mu kuma ana bauta mai a cikin Zatul Arab a cikin musulmi shedan ba zai sake samun dama a ce musulmai kuma sun lalace sun zama suna bautar gumaka gaba daya yadda ake da a Makka kafin musulunci ba yace amma walakin bishahna amma ya sha alwashin sai ya wargaza kan musulmi ta hanyar kulla rikici da gaba da bayayya tsakankaninsu to saboda haka waɗannan abubuwan shedan ne yake tunzura mutane dan su faɗi nuna na mutane maganganu akan ƴan uwansu dan su yi musu batanci dan ya samu halin sanya rikici tsakankanin mutane hakanan a cikin wani hadisi ya ilawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin sahih muslim kenan yake cewa duk ranan litinin da alhamis tuftahu abwabu sama kulla khamisin wa ithnain kulla ithnain wa khamis ana bude kofofin sama ranan litinin da alhamis domin a daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki shi sama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumin waɗannan wuni guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan aka daga ayyukan akwai waɗanda su za a ajana su tukunna za a ji su akan probation kin wato su ne masu gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah yace wa malaiku wane da suke yin gaba ba sa magana da juna ko suke yin gaba suna fada ba sa fahimtar junansu su a dakatar da nasu aikin kada a daukaka shi zuwa sama har sai sun shirya da junansu sai sun kauda wannan gaba saboda hadarin da ke cikinta game da al'umman musulmi ƴan uwa masu bibiyan mu daga wannan tasha ta FM mai suna Zuriya 88.7 FM kun ji wasu daga cikin nasoshi kenan wannan a gurguje daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya ga wasu daga cikin wato ayoyin alqur'ani waɗanda idan muka hada su a jumlace gaba daya zamu ga cewa abin da suke karantawa shine umarni da kyakkyawar horo da aka yi mana akan mu zama masu kyakkyawar zuciya wajen hulɗa da junanmu sannan kuma mu tabbata a matsayin al'umma daya wadda take wato mai manufa daya mai tunani daya mai kaunar juna idan mun yi haka za mu samu ladan wato umarni biyayya ga umarnin da Allah madaukakin sarki ya mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun ki yin haka za mu dauki zunubi na sabawa Allah da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma za mu gani a ƙwayenmu wato za mu gani a aikace abubuwa za su rikirkice za mu shiga cikin matsaloli sawa'un a level na individuals a kankaninmu ko a level na garuruwanmu ko anguwanni ko ƙasashe ko kuma al'umma duniya gaba ɗaya tarihin musulunci ya nuna cewa akwai lokutan da al'umman musulmai suka samu kansu cikin jarabawa ta faduwa ko dai a cikin daula ko kafirai su ci galaba a kansu za ka ga duk irin haka yana da alaka da irin matsaloli kanana da suka yi ta girma tsakankaninsu daulolin musulunci ba su fadi ba sai da rigingimu na gaba tsakankanin mazowa shugabanci da masu ganin sun cancanta fiye da wasu sai da rigingimu suka yi yawa tsakankanin musulmai a zamanin na baya wannan ya ba kafirai dama suka yi istiglalin wannan fursa suka yi taking advantage na wannan yanayi sai su auka wa musulmi sai su wargaza su kamar yadda Allah ya ce fatafshalu wa tadhhabu rihukum بالضبط haka ya faru sai aka samu wargajewa sai aka samu babu ƙarfi a cikin musulmai saboda zuciyarsu ta riga ta rarrabu a yayin da kuma musulmi suka zama zuciyarsu ta hade a wuri guda to sai suka yi nasarori masu ban mamaki idan muka dauki yaƙokin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar shi da kansa a zamanin rayuwarsa zamu ga wato ƙarfin imani da ƙarfin haɗin kai shine tubali na nasara ga musulmai mu dauki kamar yakin Badar wanda al'umman musulmai adadin su 300 ne da ƴan kai yayin da su kuma kafiran Makka Qurayshawa kenan su kuma sunninka musulmai haso uku wanda riwayat ma sun nuna cewa sai da suka tsaya suka yi ma murna tukunna in advance, sai da suka tsaya suka yi walima, suka yanka raƙuma, suka ci, suka sha, suka sha giya, suka sa ƴan mata suka yi musu rawa, saboda kawai suna ganin wannan yakin kawai kamar wani walk over ne, za su je ne kawai su ci nasara su dawo. Amma saboda ƙarfin imanin wannan runduna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma haɗin kai da suke da shi da sauraron umarni da suke yi daga shugaba guda ɗaya shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ba su nasara da har yanzu a tarihi ana ambatanta a cikin nasarori masu ban ƙaye da ban mamaki a cikin wato labaran yaƙe-yaƙen duniya. To haka musulmi suke cin nasara a sanda suka haɗa kai, haka kuma suke samun matsaloli a duk sanda suke suna da baƙin ciki da junansu ko gaba da junansu ko rashin fahimtar juna. Saboda haka musulunci yayi wannan umarni kuma ya ƙarfafa umarnin, da haka za ka samu nasoshi da yawa waɗanda suke bayar da wannan ma'ana, suke bayyana wato irin wannan umarni game da haɗin kai, game da fahimtar juna, game da baiwa juna uzuri, game da kuma kawaici da baiwa juna dama ta a fahimci inda al'amura suka sa gaba. Kan na cika mu da dogon surutu, na ganin wannan zai isa matsayin matashi insha Allah. Na sallama.
To bayan mun zaro da shakka bakun namu ya amfana da mu a wannan safiya, albarka da wannan kalmomi.